sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da kasancewa tare da mu. Da fatan ana shan hanci lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ke tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na hanci yau Talata 1 ga watan Agusta na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji ra'ayoyin ƴan kasar Ghana da kuma masana al'ummar wato al'amuran tattalin arziki da masu sharhi kan lamuran yau da kullun. Abinda suke faɗi bayan da hukumar sai da yawo wato ECOWAS ta furta yanke duk wata hulɗa da Niger kuma tayi barazanar ɗaukar matakin soja har idan sojoji ba su mai da mulki ga shugaba wato Muhammadu Bazoum da suka hamɓarar da gwamnatinsa ba. Kazalika wasu mazauna Agadez sun bayyana irin hasashen da suke da shi a game da halin da al'umma kasashe za su tsinci kansu a ciki bayan takunkumin da ECOWAS ta kakabawa Niger. Sai dai kuma za a yi mana afuwa a yau ba za mu samu damar kawo muku shirin ƴan ƙasa da hukuma ba amma dai muna nan tafa da shirin sharhin jaridun Niger. Yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kungiyar tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a makon da ya gabata da su dakatar da shi su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan makamansa. A jiya Litinin shugaban fannin kula da harkokin manufofin kasashen waje na EU Josep Borrell ya bayyana goyen baya ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta dauka a shekaran jiya Lahadi inda ta sanya wa jagororin juyin mulkin takunkumi ta kuma ba su wa'adin mako guda su mika mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da karfin soja. A cikin wata sanarwa Borrell ya bayyana cewa dole ne a mayar da Bazoum akan karagar mulki ba tare da bata lokaci ba. Ya kuma ce kungiyar EU ta yi watsi da zarge-zargen katsalanda daga kasashen waje kuma za ta dora alhakin duk wani hari akan farar hula ko kan jami'an diplomasiya ko gine-gine akan sojojin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken shi ma ya yaba da abin da ya kira jajircewar shugabancin kungiyar ECOWAS na kare tsarin mulki a Niger. Ya kuma ce ita ma Amurka ta bi sahun kiraye-kirayen da ake yi na a gaggauta sakin Bazoum tare da maido da zababbiyar gwamnatin Niger. Dabban 'yan gudun hijirar da ke tserewa daga yankin Darfur zuwa makwabciyar kasar Chadi don gujewa fada da hare-haren kabilanci a yankin yammacin Sudan na gwagwarmayar neman matsuguni da kayayyakin masarufi yayin da ruwan sama da iska mai karfi suka yi kace-kace da sansanonin wucin gadin da aka gina musu. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutane 300,000 ne suka tsere daga Darfur zuwa Chadi tun daga ranar 15 ga watan Afrilu lokacin da fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakaran RSF a birnin Khartoum. Islam na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira kimanin 33,000 da ke sansanin Warang na Chadi ta nemi a sama musu matsugunni don kaucewa ruwan sama da ake yawan yi yayin da ruwan ya lalata matsugunninsu na tenti. Wasu yanzu suna zama a cikin tenti mara kwari da ruwan sama zai iya kwashewa cikin sauri. Wasu kuma suna haduwa wuri guda a cikin barguna don su ji dumi. Yanayin damuna ya sa kungiyoyin agaji da ke aiki a Chadi fuskantar kalubale wajen kaiwa ga 'yan gudun hijirar da ke isa da kafa ko akan amalanken da jakuna ke tukawa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan da wani dan lokaci Maryam za ta sake shigowa da kashin labaran na biyu amma kafin nan samu nufi kasar Ghana inda wasu daga cikin al'ummar kasar suke ganin furucin ECOWAS na daukar matakin soja akan sojojin Niger idan sojojin da suka kifar da mulkin gwamnatin demokradiyya ba su maida hambararren wato shugaban kasar Muhammadu Bazoum kan karagar mulki ba. Kade Hawawu Abdulkarim dauki da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wasu al'ummar kasar Ghana na ganin takunkumi da kungiyar ECOWAS ta kakkaba wa sojojin Niger na ba su wa'adin mako guda su maida hambararren shugaban kasar Niger Muhammadu Bazoum akan karagal mulki ko kuma a kore su da karfin ikon soja wani abu ne da ba zai yi tasiri ba.
Nini Abdul Wadud Alhaji Alim, gaskiya ni ban rayi da ECOWAS, murka musa kamar democracy da kuma na son democracy amma mutanen gari aka gaji kowa ga kaman inda aka kai ga shugaban gabe taimaka mu daga ana aje democracy gefe ne a yaki abinda zai taimaki kasan yau kana muna kadan Allah kiyaye zai faru aka kowa su ka gwanu mu ya sa kaman mutanen gane kowa ya shirin ba
Shamon Bako dangane da takunkumin da tarayya turai da kuma kungiyar yammacin Africa suka kakabawa Niger ina ganin yuwa ba zai tasiri saboda idan ka duba kasashen da suka mamaye yankin Sahel musamman ma Niger Burkina Faso Mali dukkanin su su ma mulkin soji ake a garin sai dai na
wasu kuma na ganin matakan da kungiyar ECOWAS din ta dauka zai kawo sauyi a yanayin da kasar Niger ke ciki da ma yanayin juyin mulki a Africa baki daya
sunana Suleiman Sharif Idris magadan Rafin Komashi a gani na irin takunkumi da EU da sauran kungiyoyi aka suka dora ma Niger game da juyin mulki da aka yi ya dace in ba demokradiya ba a samu ci gaba saboda shi in aka sake masojoji kowane lokaci suna juyin mulki to kaga kullun suna kowa mawa da hannu agogo baya
sanana Isa Abubakar ya kamata African Union ta kula da batu na juyin mulki ya zama abu ne priority da zamu yi domin ba yana kawo ci gaba ne yana kama gari asara da sauransu
Alhassan Suleiman Bello dan Rakiya masanin hakokin tsaro da siyasa na kasa da kasa ya ce da a ce dukkanin kasashe da ke kewa da kasar Niger suna karkashin kungiyar ECOWAS da ba zai wuya su cimma nasarar takunkumi da suka kakkabawa kasar ba
idan ba samu an sasauta maganar Niger ba inga kaman Al-Qaeda Boko Haram sun shiga wajen su samu fara miyagun ayyukansu matsalar na farko kenan na biyu kuma ne ba matakin da ECOWAS ta dauka in da ce Niger kasar da take wa Niger duka kasakin ECOWAS ne ba zai wuya ba idan da su enforce amma mutuna kaman Cameroon ba shi cikin ECOWAS Chad ba shi cikin ECOWAS sannan badalin da ECOWAS suka zana cikin protocol sashin din ne kaman su sun recognize ba zu idan ba su yaka ba kin ga na farko idan aka juya mulki cewa suke sojojin su koma bara a kawo mulkin demokradiya a yi sabon zabe amma a nan Niger ga ba su ci a yi sabon zabe ba cewa suka kawo shi
Suleiman Bello dan Rakiya masanin tsaron ya kuma bayyana abin da zai faru idan sojojin da suka ambara da mulkin Niger suka ki amincewa da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakkaba ba
amma Niger da kanshi ba wani gari bane dake da makaman yaki dewa mu koyi aka yi Niger kuma ba zu kuma na da nashi mutanen abin da yasa ECOWAS ki calculate kenan kuma France na da sojoji a cikin Niger sun da kuma kofi France nan ma banda wayan dake France tunda da aka kore su Burkina ai sun koma da extra sojojin dake Burkina kuma Niger US kuma sa idan ECOWAS sai samu goyin bayan wayan gaddika tankan da Niger and army can virtually dey most difficult masu su iya su rike garin su da kansu haka bi su bara su iya sojojin
da karshe ya ce mafi yawancin juyin mulki a kasashen Africa ba manyan sojoji suke yi ba yana faruwa ne yayin da aka samu rarrabuwan kawuna tsakanin manyan soja da ƙanana
mafi yawa ko middle ranking officers ke juyin mulki amma mafi yawa ba general din nan bane mai kado mafi yawa su mawani special force na Mali special forces ne na shi Burkina Faso kuma idan ka duba special forces sauran su ne shi na Niger nan ma shi ke shine wanda ke shugaban sojojin da ke tsaron bazun bazan shaga su sai fa mu duba alaka tsakanin sojojin ya tsakanin da ƴan kasa da manyan da kanshi ko 79 ku zaka gana asalin da ka junior officers suka yi Rollins Buachi Jandewe all majors da sauransu me ka wannan rushing pointer da su tsakanin manyan da ke kan mulki da ƴan bayan su
Hawa Abdulkarim Yanfaniya muryar Amurka daga Accra Ghana
Gaida Hawwa Abdulkarim wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu ga Maryam Dauda da sauran labaran duniya Hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwan Ukraine sun yi sanadin mace-mace da jakata wasu lamarin da ya sa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada bukatar Ukraine ta samu makamai masu linzami da ke cin dogon zango akalla mutane 6 ne suka mutu sakamakon wasu makamai masu linzami biyu da Rasha ta harba da suka taɓa birnin Kryvyi Rih a kudancin kasar wato garin Zelensky a cewar jami'an Ukraine a jiya Litinin Gwamnan yankin Sarhi Laisak ya sanar da ayyana zaman makoki a birnin yana mai cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da wata yarinya 'yar shekara 10 da mahaifiyarta wasu su 55 kuma sun jakkata a ciki har da yara 6 masu shekaru daga 4 zuwa 17 ministan cikin gidan kasar Ihor Klemenko ya ce makaman masu linzami sun afkawa wani gini da jama'a ke zama da kuma ginin wata jama'a
a gidan da ya lalace kusan mazaunansa 150 sun yi nasarar fita da kansu. Wasu 30 kuma sai da jami'an aikin ceto suka taimaka musu a cewar gwamnati. Wani reshen kungiyar IS na kasar Afghanistan ya dauki alhakin harin kunar bakin wake da aka kai Pakistan a jiya Litinin, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 54 a wani gangamin yakin neman zabe na jam'iyyar Taliban. Wannan dai na daga cikin hare-hare mafi muni da aka gani a 'yan shekarun nan. Kungiyar IS a lardin Khorasan ita ce ta yi wannan ikirarin a cikin wata sanarwa da ta fitar a shafinta na Amaq. Ta ce maharin ya tayar da nakiyoyin da ya yi damara da su, kuma harin bom ɗin da aka kai ranar Lahadi a garin Bajor da ke arewa maso yammacin ƙasar na zaman wani bangare na ci gaba da yakin da kungiyar ke yi da tsare-tsaren demokradiyyar da take ganin sun sabawa addinin musulunci. Cikin sa'o'in da suka gabata, ɗaruruwan masu zaman makoki a garin Bajor sun ɗauki akwatunan gawa da aka lullube da kyalle mai launi daban-daban zuwa makabarta. Biyo bayan harin da aka kai a ranar da ta gabata a wurin gangamin yakin neman zaben jam'iyyar Jami'at Ulema Islam. Jami'ai sun ce harin bom ɗin ya kashe mutane 54, ciki har da akalla ƙananan yara 5, wasu kusan 200 kuma sun jakkata.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. Yanzu haka dai masana tattalin arziki da kuma 'yan arewacin Najeriya da ma 'yan Nijar sun fara kiran samun maslaha da kaucewa fito-na-fito na soji tsakanin kungiyar ECOWAS da Nijar, abinda suka ce zai haifar da bala'i a kasashen yammacin Afirka. Wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
A kokarin da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo na yammacin Afirka ke yi na dawo da mulkin demokradiyya a kasar Nijar, inda sojoji suka yi juyin mulki, kungiyar ta ECOWAS ta bada umarnin rufe kan iyakokin Nijar da sauran kasashe na yammacin Afirka, tare da hana zirga-zirga ko tashi da saukan jiragen sama da kuma duk wasu harkoki na kasuwanci da kasar ta Nijar. To koya wannan mataki da kungiyar ta ECOWAS zai shafi tattalin arzikin Nijar da kuma na kasashen da ke makwabtaka da ita, musamman ma Najeriya? Dr. Dauda Muhammad Kwantagura wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Rufe kan iyakoki tsakanin Nijar da kasashen da suke makwabtaka da su, musamman Najeriya da wasu manyan kasashe wanda 'yan ƙasa suke tsallakawa ba tare da wani matsala na takardu ba don su je cira ne, to idan wannan takunkumi ya kankama zai jawo musu cikas, saboda idan an aiwatar da shi ka'in da na'in to zai hana su shiga wannan kasashe din. Ba Najeriya ba, duk wani wurare da suke zuwa cira ne za a hana su shiga wayannan kasashen, wayanda kuma suke ciki kaga za su samu damuwa wurin fitar da abin da suka samu na ciran zuwa kasashen su. To saboda haka ake ganin su mahukuntan kasan na yanzu wayanda suka kifar da gwamnati za su yi tunanin da kuma ganin wani irin takura wannan takunkumi zai jawo ma 'yan kasan.
Yanzu haka dai akwai dubban 'yan gudun hijiran Najeriya da suka gujewa rikicin Boko Haram da kuma na 'yan bindiga a yankin arewacin Najeriya da ke samun mafaka a kasar ta jamhuriyar Nijar, lamarin da kuma ake ganin idan har kungiyar ECOWAS ta kaiwa kasar jamhuriyar Nijar hari, rayukan irin wayannan 'yan gudun hijira na cikin hatsari, abinda zai zamewa 'yan gudun hijiran gaba zaki baya da musa. To koya 'yan jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya ke ji dangane da wannan kace na ce da tukunno kai sakamakon juyin mulkin a kasar su? Gade Muhammad Na'uwa.
Wallahi mu ma ba mu goyon bayan aikin nan da dan abubuwan da za su lalace mana yawa gare su, wallahi yawa gare su na ga ma shi ba zan yana aiki ba, eh ka ji ma ka san mu kaga aikin da yake kawai dai abu dai Allah ya kawo shi mu dai su yi sauri su yi gaggawa dai a su bada wanda za su ba in shi din ma za a maida kawai a sasun ta magana su koma bakin gefen aikin shi. Nijar kam da Najeriya kusan ɗaya take kam, ɗaya ma take kam gaskiya.
Yanzu dai a inda ake tsumayen matakin da kungiyar ta ECOWAS za su dauka, fatan 'yan Najeriya musamman ma dai na arewacin kasar shine na ganin an kaucewa shiga yaki da jamhuriyar ta Nijar, abinda zai iya haifar da wani yanayi na hasarar rayuka da na dukiyoyin al'umma da ke zaune akan iyakokin kasashen guda biyu. Babangida Jibril, Murya Amurka daga Lagos.
An gaishe ka Babangida Jibril. A wani labari mai alaka da wannan kuma, 'yan Nijar da kuma 'yan Najeriya mazauna Nijar sun shiga fargaba biyu bayan jerin takunkuman da ECOWAS ta sanya wa Nijar, wanda tuni harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen ya shiga cikin wani hali. Ga rahoton Hamid Mahmud daga Agadez.
Bayan jerin takunkuman da kungiyar kasashen Afirka ta Yamma ta kakabawa Nijar, 'yan Nijar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da irin illoli da ma tasirin takunkuman ka iya musu, ganin cewa Nijar kin ta dogara da kasashen ne, musamman tarayyar Najeriya, wajen gudanar da al'amuran yau da kullum.
Sunana Umar Abdurrahman. Duk kayan da suke shigowa ka nura daga Najeriya ne da Benin, karfin demu abubuwan da ke shigowa nan takunkumi gaskiya ba za ya taba gyara mu ba mu Nijar gaskiya. Saboda abinda zaka gane ma yanzu deja ma abubuwa har sun fara hawa ma tun kafin a ta yi nesa ma tsakanin Nigeria da Niger ba karamar alaka bace ba. Saboda duk abubuwan da ka shigowa ta hannun mu talakawa, ka ta yi Nigeria ka yi sayayyar ta ka zo nan ka samu wani abu, kaga ta hanyar Nigeria ce. Kenan wannan abu ai ga barazana ce mu gare mu.
Sunana ne Muhammadulla, mazaunin Agadez ne wanga takunkumi wanda ECOWAS ta sa mana. Gaskiya abin ne mai wahala, saboda mu dama Niger ya raba naka wada ta mici. Komai sai mun kashi daga waje kuma yanzu ga an zo an tsawalla mana manga, saboda gaskiya yanzu lamun ra tsayawa za su ce kowa sai ya je ga jikin shi.
Dubban 'yan Najeriya ke zaune a Nijar suke gudanar da harkokin kasuwanci ko aiki don samun abin dogaro da kai. Goyaya 'yan Najeriya mazauna Nijar ke kallon wannan, ga dai wasu daga cikin su.
Sunana Bala Ali Ibrahim, wanda nake zaune cikin garin Agadez nake kasuwanci. Ta wani bangaren bai yi mana dadi ba, domin ko babu komai zai maida wasu abubuwa baya, abubuwan ma za su tsaya kamar kasuwancin da muke yi. Dole abin ya shafe mu, saboda kaga yanzu ba shiga ba fita, babu wasu abubuwa da za mu so su zo daga Najeriya a kawo mana, ko mu daga nan a dauka a kai mana Najeriya. Kasar da ba ta mu ba, dole akwai abubuwan da muke hakar harkar kasuwanci da shi, wanda sai mun aika an so mana an kawo mana, ko kuma mu daga nan mu siya mu aika ta, dole kaga ya taba mu kenan.
Sunana Kamal mazaunin Kano, a matsayin mu mu wa'inda muka zo nema, ina dinki kuma ina dan kawo kaya hakan ga ina dan siyarwa. Muna ji muna kallo akwai dan abubuwan mu nan da muka turo saboda harkar yanayin kulle frontier, kayan mu sun tsaya bakin boda ba inda zamu, sai dai mu sa sarauta Allah ido mu ci gaba da addu'a, tunda da abin da ya taba Niger ai mu ya taba.
Yan Niger da dama ne da yake harkokin kasuwanci na saye da sayarwa tsakanin su da Najeriya, sai dai da yawa daga cikin yan Niger masu zuwa Najeriya domin sayo kaya sun bayyana irin koma bayan da za su fuskanta.
Sunana Muhammad Adamu, mazaunin garin Agadez ne. Kasuwanci da kayan abinci da dai kayan aiki da wani ne, gaskiya inda aka mana haka nan gaskiya za a samu koma bai kware ma, kuma mu dai a samu dai wagga harka a samu Allah da tsakaninmu da ECOWAS a yara. Nijar ta dogara da Nijeriya kware ma fuskan harka kasuwanci, zai shafa Nijar kware ma wallahi, fiye da ba ka tunani, wanga abin gaskiya koma bai za ka mana kware fuskan wanga takunkumi na aka samu Nijar.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. Idan muka sake leƙa Ghana har ila yau, rahotonmu na gaba na cewa juyin mulkin kasar Nijar cikin makon jiya na tattare da rashin tabbas wanda ya kai ga shugabannin kungiyar ECOWAS suka fito karara suka nuna rashin goyon bayansa ga juyin mulkin tare da gindaya wasu tsauraran matakai da za su ɗauka a kan masu juyin mulkin in har ba su mayar da mulkin ƙasar ga zababben shugaban ƙasar Muhammad Bazoum da aka hamɓarar ba. Ridwan Muktar Abbas na ɗauke da cigaban wannan rahoton.
Babu shakka wannan juyin mulkin ya ɗaure wa tarin mutane musamman al'ummar Nijar kai, gani ko dai in ce daga jin irin lafuzan bakinsu a yayin da na kewaya in ji ra'ayoyinsu a kan juyin mulkin da kuma matsayin shugabannin kungiyar ECOWAS. Ga dai wasu a cikin waɗanda na yi hira da su a kan ra'ayoyinsu.
Sunana Abubakar Muhammad, mai daban-daban wazirin adarawa kenan nan Ghana. Gaskiya ni mini daɗi ba sam, saboda juyin mulki yana koma da ƙasa baya. An kuma za a yi juyin mulki, kamata ya samu ƙwararrun dalilai da ke sawa juyin mulki. Wannan juyin mulki ina ganin babu wani dalili. So ina jin ƙungiyar ECOWAS dai nema suke nan gaba a mayar da mulkin demokratiya a ƙasar Nijar, amma ban ra'ayi da use ɗin force ba zuwa ƙasar Nijar, saboda wannan bai kawo alheri. Amma duk matakan da suka dauka na cewa sai sun ga amar tsohon shugaban kasa, ina gani mataki ne masu kyau kwarai da gaske.
Ni ne Alhaji Abdulkarim Musa, mai ba da shawara a cikin tahiyar PNDS tarayya a nan Ghana. Kenan ni a gani na sojojin Niger da aka ce sun yi juyin mulki sun doki abin kamar yayi ne kawai wato sun ga Mali ta yi sun ga Burkina ta yi ba ai kome ba mulki ne suka dauka kawai ba dan saboda Bazoum yayi wani abu ba koko bai iya tayar da mulki ba duniya ta sani ba wani wanda ya zo da mulki da irin wanda Bazoum ka yi
yanzu bare mu duba matsayin kungiyar tattalin arzikin Afirka da take bukatar lallai sai wannan masu jiyin mulki su sake mulki in ba haka ba za a sa hannu akan arzikin Niger da ke kasashen waje ko kuma a yi amfani da ƙarfi wannan matakai da ECOWAS ta dauka me zaka ce akai
wato abin da zan ce idan ko ba su dauki wannan matakan ba so gane kenan babu batun demokrasi Afirka kenan sojoji yanzu sun mai da abin kamar yayi ba cewa akai su kwarafulla sun kasa bane a'a sun mai da abin kamar yayi na yanzu wato kamar rigata
Adam Ayora yanzu nana yana cikin kungin masu sai da albasa wallahi ni ra'ayina abinda an kan da ladan Niger na bani ni gargara Allah waye ni bai kwana ba abinda ra'ayina ni bai dadin mulkin da an kan Niger ba
a to in mutu yaki sulhu akan ne kamata a yi da shi wanda yake sulhu a kari ya kamata a gora mai amma ka bari sulhu sai sulhu da kai amma ka ke sulhu to ko sa sa kari tunda kana kira da kari gari ka
ra'ayoyin wasu ɗan Niger kenan anan Ghana sai dai ba a tarufa aka zama daya ba domin kuwa ra'ayin wannan ba sarakin da ya nemi a saka ya sunansa ya sha bamban da na saura
ka gani zan nan mutan akwai rijin guda da ana kira shi president de Tilbury president de Tilbury nan mutum kana saki gonan ka kana noma sai jihadis so saka saka abin da su iske wurin duka sai su tafi ko ko su ga cikin kauye ba kauye haka an shiga kauye kowa ne ne mutane suna suke a kasa su halin da ni zan na kun wani rigin guda da ke region da Tilbury rayin da aka ci daga side din nan ba wanda ya san kwantiti insha Allah
so da shi kana ganin wannan juyin mulkin ya dace
wanda kai kana cin dacin ka a zuwa gidanka ga zuwa shiga aka sai ka a taidi shi a taidi komai din yana cin
to yanzu kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ta ce za ta kwace kudin Niger duka da ke masu juyin mulkin nan su sake mulkin su mai wa mai mulkin ko kuma za su yi su sai gege su yi
ka ce kan wannan ECOWAS kuna garin ga kuna gani abubuwan nan a hanku ana kashe mutane kan banza to wadanda suna zo su ci jihadin ga su zo gidanka su zo dakinka su zo gonanka su zo minka a zo a kashe ka ko mi ce wurin tasa ta yi shi miya ko wasu yake sun gwamni na laifi kowane laifi yake yi ECOWAS bai faɗi ta an kira shi ake miya sa ka kira shi
takaddamar shugabancin kasar Niger dai a halin yanzu sai dai kurum abinda Allah ya yi ganin mabambantan ra'ayoyi da ake ta bayarwa akan matsayin kungiyar ECOWAS Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to an gaishe ka Ridwan Abbas da wannan rahoto masu sauraro waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar
Tonight
Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info, wace ta ruwaito cewa majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a Niger ta bayyana cewa ta ji shawarwar da kungiyar Sediyawo da Yumuwa suka tsayar a taron gaugawar da suka gudanar. Jaridar ta ce shugaban majalisar ta CNSP Janar Abdulrahman Chani ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa zai bayyana matsayinsa akan kudurorin waɗannan kungiyoyin ƙasa da ƙasa a nan gaba. Jaridar Murya Lahuwa di Niger ta ce taron gaugawar da kungiyar Sediyawo ta gudanar a Abuja ya ɗauki tsauraran matakai sakamakon juyin mulkin da aka yi a Niger. Jaridar ta ce ganin yadda abin ya yi tsanani, majalisar CNSP ta shiga yunkurin kamun kafa a wajen Rasha. Jaridar Lanketer na cewa juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli wani abu ne da ke janyo ayar tambaya game da makomar Faransa a yankin Sahel, wace ke ɗaukar Niger tamkar wata amintattar 'yar ɗakinta. Jaridar ta ce sabon yanayin da aka shiga a Niger wani al'amari ne da shugaba Macron da ministansa na tsaro Sebastien Lecornu ke bin diddiginsa sau da kafa cikin fargabar abin da ka iya faruwa a nan gaba. Makarkare da jaridar Le Sahel, wace ta ce shugaban kasar Chadi ya yi takaitaccen rangadi a Niger domin isar da sakon taron shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin kungiyar Sediyawo. Jaridar ta ce Janar Idris Muhammad Debi ya gana da jagoran sojojin da suka yi juyin mulki Janar Chani a birnin Yamai da ɗaya gefe hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu a wani yunkurin samar da maslaha bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kafin mu karkar shirin yanzu, ga Maryam ta sake dawowa da labarai amma a takaice.
Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Niger a makon da ya gabata da su dakatar da shi su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan mukaminsa. A jiya Litinin, shugaban fannin kula da harkokin manufofin kasashen waje na EU Joseph Borrell ya bayyana goyon baya ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta dauka a shekarun jiya Lahadi, inda ta sanya wa jagororin juyin mulkin takunkumi ta kuma ba su wa'adin mako guda su miƙa mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da ƙarfin soja. Dubban 'yan gudun hijirar da ke tserewa daga yankin Darfur zuwa makwabciyar ƙasar Chadi don gujewa fada da hare-haren ƙabilanci a yankin yammacin Sudan na gwagwarmayar neman matsuguni da kayayyakin masarufi, yayin da ruwan sama da iska mai ƙarfi suka yi kace-kace da sansanonin wucin gadin da aka gina. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutane 300,000 ne suka tsere daga Darfur zuwa Chadi tun daga ranar 15 ga watan Afrilu, lokacin da fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakaran RSF a birnin Khartoum. Hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwan Ukraine sun yi sanadin mace-mace da jakata wasu, lamarin da ya sa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada buƙatar Ukraine ta samu makamai masu linzami da ke cin dogon zango. Aƙalla mutane 6 suka mutu sakamakon wasu makamai masu linzami 2 da Rasha ta harba da suka taɓa birnin Kryvyi Rih a kudancin ƙasar, wato garin su Zelensky, a cewar jami'an Ukraine a jiya Litinin. Gwamnan yankin Sarhi Laisak ya sanar da ayyana zaman makoki a birnin. Wani reshen kungiyar IS na kasar Afghanistan ya dauki alhakin harin kunar bakin wake da aka kai a Pakistan a jiya Litinin, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 54 a wani gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar Taliban.
Thomas Sauraro, a nan za mu sallama da ku a cikin shirinmu na Hadi a yau. A kasance da mu zuwa can anjima da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu, domin sauraron wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dodo da ta taya ni gabatarwa da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Solomon Abu, sai injiniyanmu Mr. Jonah Comments, ni Aisha Mu'azu nake cewa ma'assalam.